This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Yanzu ma sunan Nasir Fil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke da muku da wannan shirin a daren yau Litinin 9 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben kasar Ghana ta sanar da sakamakon zaben kasar da ya baiwa John Mahama nasara. Haka kuma za a ji cewa a yayin da ake bikin tunawa da ranar yaki da cin hanci da rashawa ta duniya a yau 9 ga wata. Za a ji cewa ana fuskantar tarnaƙi a yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kwari shirya kuma zai kamana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shin kai labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jamus da sauran ƙasashen Turai da dama sun faɗa a yau Litinin cewa sun dakatar da yanke shawara kan neman mafakan 'yan ƙasar Siriya saboda rashin tabbas a ƙasarsu bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. Ofishin hukumar kula da baƙin haure da 'yan gudun hijira na Jamus ya faɗa a ranar Litinin cewa sama da mutum 40,000 ne yanzu haka ke zaman jira. Ya ce zai sake duba yanayi da kuma yanke hukunci idan abubuwa sun koma daidai a Siriya. Mai magana da yan ma'aikatar harkokin cikin gida Sonia Koch ta lura cewa yanke hukuncin neman mafaka yana la'akari da yanayin kowane mutum wanda ya shafi tantance halin da ake ciki a ƙasar masu nema. Ta ce hukumar kula da baƙin haure tana da zaɓin ba da fifiko ga kowane batun neman mafaka daga wasu wurare idan ba a san halin da ake ciki ba, kamar yadda yake a Siriya a halin yanzu. Shugaban mulkin kama karya na Belarus Alexandra Lukashenko ya yi afuwa ga fursunonin siyasa 29 a yau Litinin, a daidai lokacin da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka bayyana cewa ana samun ƙara tauye haƙƙin bil'adama. Jami'an Belarus ba su bayyana sunayen waɗanda aka saki ba, amma sun ce rukunin ya haɗa da mata 11 da maza 18. Fiye da rabin waɗanda aka yi wa afuwar na da nakasa da kuma cututtuka masu tsanani. A cikin wata sanarwa da ta fitar, fadar shugaban ƙasa ta ce dukan waɗanda aka sako sun tuba kan abin da suka aikata, sun kuma roƙi shugaban ƙasar da ya musu afuwa. Babu wasu jigajigan 'yan adawa da aka saka, waɗanda yawancinsu ba ji ɗuriyarsu ba tsawon shekara guda. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirri a yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, biyo bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hamɓar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rasha, wacce ta baiwa Assad taimakon soja a yakin basasar Siriya na kusan shekaru 14, ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu, ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a tuddan Golan. An aiki da dakarun Isra'ila a ranar Lahadi zuwa yankin wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke sa ido kan tuddan na Golan, inda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce matakin ya zama dole domin kare Yahudawa bayan da sojojin Siriya suka yi watsi da wuraren da suke. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sier ya faɗa a ranar Litinin cewa matakin na takaitaccen lokaci ne. Tambayoyi da dama sun kasance a ranar Litinin game da wanda zai jagoranci Siriya da kuma yadda ƙasar za ta yi ƙoƙarin farfaɗowa bayan shekaru fiye da 50 a ƙarƙashin mulkin iyalan Assad.
Syria's Prime Minister said on Monday most cabinet ministers are still working from offices in the city.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa Prime Minister ƙasar ta Siriya ya ce har yanzu mafi akasarin ministocin gwamnatin ta Assad na ci gaba da gudanar da ayyukansu, yayin da 'yan tawaye suka kutsa a cikin babban birnin ƙasar a yau Litinin. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe 4 daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Lebanon. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukan sojojin sun fito ne daga bataliya guda, sai dai ba ta fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu. Wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Yarjejeniyar wacce ta yi kira ga dukkan bangarorin biyu da su janye daga kudancin Lebanon ta kawo raguwar fada cikin sauri, amma bata kawar da tashin hankali a yankin ba. Rundunar sojan Ukraine ta faɗa a ranar Litinin cewa ta harbo jirgi mara matuki 18 da dakarun Rasha suka kai mata hari cikin dare. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce an harbo su ne a yankunan Chernihiv, Dnipro, Kemelnytsky, Odessa, Poltava, Rybin, Sumy, Ternopil da Vinnytsia. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka ko wata babbar barna. Rundunar ta ce makaman kare sararin saman Ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami na Rasha guda biyu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Litinin cewa makaman kare sararin samanta sun lalata jirage marasa matuka 13 na Ukraine.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A ƙarshe shugabar hukumar zabe ta ƙasar Ghana, Jim Mensa, ta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa bayan dogon jinkiri. Lamarin da ya tabbatar da nasarar da tsohon shugaban ƙasar John Mahama ya samu a zaben shugaban ƙasar Ghana na shekarar 2024 bayan da babban abokin karawarsa Dr. Mahmud Bawumia ya amince da shan kayi tun da wuri. Abokin aiki na Bayakun Makeri na ɗauke da rahoton.
I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama.
Ina ayyana shugaban kasa John Dramani Mahama wanda ya nasara a zaben shugaban kasa na shekarar 2024 kuma zababben shugaban kasa. Shugaban hukumar zaben Ghana kenan yayin da take bayyana sakamakon zaben.
Mr. John Dramani Mahama of the NDC
Kace Mr. John Muhammad ya samu kuri'u miliyan 6,328 da 397 wanda ya daidai da kashi 56.55 cikin 100, yayin da Bawumia na MPP ya samu kuri'u miliyan 4,657.34 wanda ya daidai da kashi 41.67 cikin 100. Da misalin karfe 5:30 ne shugaban hukumar zaben ta ayyana tsohon shugaban kasa John Mahama wanda ya lashe zaben shugaban kasa na shekarar 2024 da rata na tarihi da ya kusan miliyan 2 tsakaninsa da Dr. Bawumia na jam'iyyar MPP kuma mataimakin shugaban kasa. Sai dai ta bayyana sakamakon ne ba tare da sakamako daga mazabu tara ba wanda suke da kuri'u kusan 900, amma lissafi ya nuna ba za su iya sauya nasarar da John Mahama ya samu ba.
In the event that all the valid voters from the 9 constituencies above voted for the candidate who placed second,
da a ce dukkan mutane daga waɗannan mazaɓun sun jefa wa mutumin da ya zo na biyu ƙuri'unsu, da zai samu ƙuri'u miliyan 5,604,420 wanda zai daidai da kashi 46.17 cikin 100, wanda haka kuma ba zai sauya nasarar John Mahama ba. Bayyana sakamakon ke da wuya sai gari ya ɗauki shewa, inda magoya bayan jam'iyyar NDC suka fara kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a kan titunan ƙasar, har ma wasu suka zanta da mu suna cewa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Gadon Fusga na Fadama. Gaba da batun zaben mu na kasan Ghana, Allah ya sa mun zabe mun gama lafiya ba wani tangarda, sai mu ke alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.
Sunana Hajiya Halimatu Sadiya Ishaq, popular known as Hajiya Akumapa, the freedom fighter. Muna ma Allah godiya sosai da wanga victory da ya bamu da mu da uban mu yayan mu His Excellency John Dramani Mahama.
Har ma wani malami dan jam'iyyar MPP shi ma ya zanta da mu, inda ya bayyana mana sunansa kamar haka.
Sunana Muhammadu Mustafa, ina ji ina daga cikin wa'anda suke bayan Bawumia ba na wasa ba, ni MPP kenan. to alhamdulillah da farko dai muna gode ma Allah an zabe lafiya kuma an gama lafiya duk da dai ba mu yi nasara ba amma mun san duka daga Allah ne abin da ya burge ni yanda shugaban ya fito Mahmud Bawumia kenan Muhammad Mahmud Bawumia ya zo ya yi magana ya kwantar mana da hankali to mu ma mun ji dadin hakan kwarai ya nuna gaskiya shugaba ne shi sa muna gode wa Allah da samun haka sai da addu'an mu ne Allah ya kara ran da mu lafiya kamar da ma muke da zaman lafiya
duk da cewa ba a bayyana sakamakon mazabu guda tara ba jam'iyyar NDC ta riga ta lashe kujeru 165 cikin kujerun majalisar dokokin 276 wanda hakan ke tabbatar da ta samu gagarumin rinjayi a majalisar dokoki a ranar 7 ga watan Janairu shekarar 2025 ne dai za a rantsar da zababben shugaban kasa John Dramani Mahama tare da ƴan majalisar dokoki da za su yi aiki a sabuwar majalisa Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Accra Ghana
to a gaida Baba Yakubu Makeri a yayin da ake bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya a yau 9 ga watan Disamba Kungiyar Transparency International Ration Niger ta bayyana damuwa game da abin da ta kira tarnaƙi da ake fuskanta a wannan gwagwarmaya sakamakon wasu dalilan da ke da nasaba da raunin doka. A bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana buƙatar haɗa gwiwa da matasa a yaƙi da cin hanci ta yadda za a samu wanzuwar ɗabi'a kare mutuncin kai a gaba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun daga shekarar 2003 da aka kaddamar da yarjejeniyar yaƙi da cin hanci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ranar 9 ga watan Disamban kowace shekara ke zama wani lokacin bitar halin da ake ciki a kowace ƙasa a wannan yaƙi da nufin zakulo sabbin hanyoyin da za a bullo wa al'amarin mai bijiro da sabbin kamanni a kulliyomin da yake bayyana halin da ake ciki a wannan fanni a Niger kasar da hukumomin mulkin soja suka kuduri aniyar murƙushe cin hanci da handama Shugaban Transparency International Maman Wada na cewa yunkurin na fama da kwam gaba kwam baya.
Kwaldef, kungiya wannan wadda gwamnati na yanzu ya aza don karɓo abin da ake tsammanin mutane sun yi ajirga da shi na jama'a. Aikin ta shi kenan, a kiri mutum a ce ka ɗauki kaza ga takarda ga shi, in ka biya kuma ka tai inda zaka. A yau ana ba da kasuwa yanda ake so. Wato ba yanda dokokin duniya ba da muka sa hannu gare su ko abin da ake cewa directive na yomwa dokokin ta sai muka haddo ta mu doka mu ba da kasuwa ba yanda dokoki ba suka ce ayi
mamba a kungiyar farar hula ta Emsu Sande Falmata Taya wacce ta jaddada kyakkyawar aniyar hukumomin kolin wannan kasa game da yaki da cin hanci na zargin wasu mukarrabai da yiwa yunkurin zagon kasa
shugaban kasa Mun sani da cewa da shi ya ba da doka da oda a yi aiki. Amma yadda na gaya maka ne rija ta ba da ruwa goga ya hana. Akwai waɗanda suke tarnaƙi suke hana ruwa gudu ba musan menene hujja menene dalili ba. Saboda akwai wurare da yawa a cikin wannan yanayi da muke ciki. Na an sa muna takunkumai muna tsaka waɗansu suna warwarewa.
Na nemi jin ta bakin shugaban hukumar Kwaldef amma haƙa bata cimma ruwa ba domin kakakinta Dambaji Son Allah da na kira ta waya akan wannan bukata bai daga wayarsa ba. Haka kuma na aika masa sakon text nan ma shiru ba amsa. Kamarin cin hanci a harkokin jama'a a yau wanda kuma ke zama wata matsala mai wuyar magancewa cikin kankanin lokaci yasa Majalisar Ɗinkin Duniya a bana ta karkatar da hankali wajen matasa don ganin watan wata rana an waye gari da wata al'ummar da ta fahimci illolin cin hanci ta kuma guji abin.
Sunana Mallam Sid Muhammad shugaban Majalisar Matasa ta ƙasar da Niger. Gudunmuwar matasa cikin yaƙin cin hanci da rashawa tana da muhimmanci. Domin su ne a da yawa cikin al'umma kashi 60 cikin 100 duka matasa ne. Ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta san matsayin matasa ta san muhimmancin su cikin yaƙi irin wannan duka. Don ka abu ne wanda mu muna goyon bayan shi kuma insha Allah za mu kawo goyon baya domin ko ina daƙile shi.
Rahoton kungiyar Transparency na 2023 ya saka Niger a matsayin ƙasa ta 125 a sahun ƙasashe 180. Abinda ke fayyace girman matsalar cin hanci a ƙasar wacce a baya ake ayyana dalilan siyasa da katsalandan na shugabanni a matsayin abubuwan da ke hana ruwa gudu a yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe muna kan yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC, agogon mu na cewa karfe 3:45 na yamma. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci. Antum uke tushen lalaci, roko da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga amore yanki.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘Yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Yunwa ta san cewa ta kama ka ta kuma gama da kai gaba daya. So yana da kyau idan an tashi. Manya jami'ai wanda suke da ruwa da tsaki ya zama an hada kai an hadu a abinci.
Akwai wani tsari da ake da shi lokacin gwamnatin farko ta farawa bula lokacin sadauna ana kiran sunan marketing board. Marketing board din nan an watsar da shi wato dole ne sai ya kasance masu fadafin iko a tsoraci Allah abin da ya kamata a ce an yi da bukatun mutane ana yin sa.
Muhawara da tattaunawa da aka yi a Kano akan makomar 'yancin manoman arewacin Najeriya wadda ya wakana a ƙarshen mako shine batunmu na yau.
Afirka mutum ne yan tacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne ji ko
na madalla. Masu sauraro, batun 'yancin manoma da makomar harkokin noma a yankin arewacin Najeriya shine ya mamaye ajandar taron masu ruwa da tsaki da suka kunshi kananan manoma da matsakaita da kungiyoyinsu, kungiyoyin tallafawa ayyukan noma, kwararru akan harkokin noma da kuma wasu daga cikin jami'an gwamnati. Taron wanda ya wakana a Kano a ƙarshen mako na da nufin faɗakar da manoma akan haƙoƙinsu na noma a wuyan gwamnati da kuma hanyoyin da za su bi wajen cin gajiyar abin da suka noma kamar yadda ya kamata. Kazalika taron wadda kungiyar Worldwide Initiative for Community Development tare da sauran masu ruwa da tsaki suka shirya na da burin ankar da gwamnatoci da mahukunta a yankin arewacin Najeriya game da muhimmancin aiki tare domin sauke nauyi da haƙoƙin da ya rataya a wuyansu na kyautata rayuwar manoma da inganta harkokin noma da nufin samar da abinci a yankin na arewacin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya.
Abin da ake noma a Najeriya kasa yake yi ba sama yake ba, kullum ana cewa ana buɗe billions amma kuma production din ba karuwa yake ba rabuwa yake. Duk da dai zaka iya cewa ai yanzu akwai matsaloli na insecurity, akwai matsaloli na kaza na kaza na kaza, to amma dai duk da haka noman mu fi ka kwata a ce yayi ƙasa kuma yadda yake haka. To kaga wannan abin da muke so mu nuna nan shine wato dole ne sai ya kasance masu fadafin iko da suke ɓangaren noma a tsoraci Allah abin da ya kamata a ce an yi da bukatun mutane ana yin sa. Shugabanci na ɓangaren yadda za a alkinta kuɗaɗen mutane ta ɓangaren noma idan ba a sa patriotism san ƙasa ko da kuma tsoron Allah ba gaskiya ba za mu ci ko ina ba.
Farfesa Murtala Sabasa Gagi kenan guda cikin masana da suka yi makala a wurin taron. Hajiya Baraka Sani da ke cikin jagororin shirya taron ta yi tsokaci tana mai cewa 'yancin manoma ne su samu kyakkyawan yanayi na noma da ilimin bunƙasa kayansu na amfanin gona ta yadda za su ci gajiyarsu sosai, wato abin da ake kira value chain.
Value chain ya kunshi tun daga sarrafawa zuwa post harvest losses, wato adana kayan da makamantansu, duba da lamarin tsaro da ya addaba arewa ya kawo wato poor production na abinci kuma rashin zaman lafiya a wasu sassa na arewa, duk sun hadu sun kawo wannan matsalar. Sannan kuma manoman da muke da su a yanzu shekaru na kama su, sannan matasan da ake da su wanda ya kamata su shiga takalmin manyan su kuma suna ja da baya da noma saboda wahalar da ke kunshe a cikin noma, duba da an ki a kawo sababbin dabaru na noma wanda za su rage wahala da zufa in ana noma. So abinda muke kira shine a samu haɗin kai tsakanin gwamnatocin jiha, a samu kuma inganta ilimi na shugabannin manoma, sannan a samu zama akai-akai tsakanin ilimi da noma da policy gwamnati kenan ta yanda za a dinga ma fahimtar ina aka dosa kuma in an dosa ya zama to a inda ake buƙatar wannan taimakon anan aka saka shi so yana da kyau in an zo harkan abinci ita yunwa ba ta san PDP ko APC ko ta jam'iyya ba yunwa ta san cewa ta kama ka ta kuma gama da kai gaba daya so yana da kyau idan an tashi manya jami'ai wanda suke da ruwa da tsaki ya zama an hada kai an hadu a abinci in an fita sai a rabu a siyasa saboda siyasa ba zai yiwu ban an tsoma ta a cikin harkar abinci gaba daya za ta yi masa illa kuma in ta tashi illan nan ba ta san wanda za ta rage ba kowa za ta sha
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
Wannan batu na ƴanci da kuma haƙoƙin manoma ya ƙunshi samar da kayayyakin noma da suka kamata a kan lokaci kuma isassu kamar yadda Alhaji Musa shugaban manoma alkama a Najeriya ke faɗi.
Ana ta samu matsala a ke cewa an samu rashin abinci ko kuma an samu an noma din bai jani da dace ba. Akwai wani tsari da ake da shi lokacin gwamnatin farko ta farawa gula lokacin Sardauna ana kin sunan marketing board. Marketing board din nan an watsar da shi har ka sace bai zauna ke regulating din ba bai ake bukata a kasa a lokacin shin ya za a tattauna nan kayan abinci shin me farashin kayan abinci ya kamata mai sayar ruwa wani ko kan fitiya mu goye kama a cikin rufin ko kada mu goye duk wannan iya cikin harkar marketing board a samu mai da shi ko irin sai ko dawowa ka taimaka wa ƙarshen
kasa taron da yana zuwa ne a daidai lokacin da iyayen kasa ke nana ta muhimmanci da kuma tasirin bada zakkar kayan amfanin gona wajen kawar da yunwa da yaƙi da talauci a tsakanin al'umma yayin da manoma ke ci gaba da girbe amfanin gonarsu.
Kamar shekarar da ta wuce a nan wannan gundumar ta wace ya ne gaba ma ƙaramar hukumar ne gani amfanin gonar da muka tara value nasa ya haura miliyan 78 wanda kuma shi ne martaba sarkin dutse Alhaji Hamidu Muhammad James Nosa Nosi CFR shi ya zo ya raba wa talakawa kwanan nan wata mata ta zo abinda muka iya bata ma a lokacin a bara buhu ɗaya ne na shinkafa kuma ita uwar marayi ce to da ta je sai ta raba buhun shinkafan nan biyu sai ta sai da rabi kwano 20 kuma sai ta zazzaba sai take ci da marayinta wancan kudin kwano 20 ƴan sana'ar da ta sa a shi take dan juyawa sai zama wannan jari na kwanan shinkafa 20 ya zo har bana to dama manufar kenan ta wannan tsaka
makarda idan haka ne wacce damara aka daura kenan bana
ai bana gaskiya mun sake ninka wazan da muke da shi akan aiki kuma mutane suna ta kokarin kawo zakka su wani ma ba mu san ma saboda mu san shi da wani noman da sai ya samu zakka ba amma wallahi sai ga wani ya zo ya ce ga zakkar sai aka
Alhaji Muhammad Garba kenan hakimin gundumar Miga a jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya. Masu are ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. Ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wani.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma sai
tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles na Najeriya Samson Siya-Siya ya kira ga kocin kungiyar na riƙon kwarya Augustine Gabon da ya sauka daga mukaminsa na kocin riƙon kwarya. Siya-Siya wanda ya kammala hukuncin dakatarwa da hukumar FIFA ta yi masa bisa laifin cogi a wasanni yana da burin komawa aikinsa na horarwa kasancewar a yanzu haka bai da aikin yi. Gabon mai shekaru 59 ya sami nasarar jagorantar kungiyar ta Super Eagles da samun gun gasar cin kofin nahiyar Afirka mai zuwa inda kuma yanzu haka yake fafutukar ganin ya ci gaba da aikin horarwar na dindindin. To sai dai kuma ya haɗu da ƙalubalen Siya-Siya wanda ke ganin bai kamata ya ci gaba da riƙe mukamin tare da mukamin sa na daraktan wasanni a lokaci ɗaya ba. Duk da yake shi kansa Siya-Siya ɗin yana daga cikin masu kiran da a ɗauki koci ɗan cikin gida. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Enzo Maresca ya ce ya yarda kungiyar ta sami gagarumin ci gaba amma kuma har yanzu bai amince tana cikin masu takarar lashe gasar Premier ta bana ba. Kungiyar ta Chelsea wacce ta yunkuro sosai a ƴan makonnin nan ta ja hankalin duniyar kwallon kafa a wannan makon, bayan da ta yi waiwayin baya daga kashin ci 2 da nema ta doke Tottenham da ci 4-3 a jiya Lahadi, lamarin da ya sa manazarta da dama suke ganin cewa tana cikin manyan masu takarar lashe gasar ta Premier ta bana. Mariska ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar ne a farkon wannan kakar wasanni bayan sallamar Mauricio Pochettino, wanda ya karkare kakar wasannin da ta gabata da kungiyar a matsayin ta 6 a teburin gasar. Sannan hankali kuma sabon kocin na ci gaba da karfafa kungiyar daga mataki zuwa mataki, inda yanzu haka ita ce ta biyu a teburin gasar tare da tazarar maki 4 kacal tsakanin ta da Liverpool da ke saman tebur wanda ke da bashin wasa 1 da bata buga ba tukunna. To sai dai duk da yake Mariska ya amince da ci gaban da kungiyar ta samu, amma ya ce a yanzu suna mai da hankali ne wajen kara daidaitawa da karfafa kungiyar ta hanyar ganin ta lashe kowace wasa da ke gabanta, yana mai cewa har yanzu da sauran zango a gasar ta bana. A ƙarshe dai kungiyar kwallon kafar Liverpool ta soma yunkurin tsawaita zaman shahararren dan wasan ta Mohamed Salah a kungiyar. A yan kwanakin nan an yi tajin Salah yana ta bayyana ta baba kan makomarsa a kungiyar, kasancewar bata bashi wani sabon kwantaragi ba a daidai lokacin da kwantaragin sa zai kai ƙarshe a ƙarshen wannan kakar wasannin. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da jami'an kungiyar suka soma tattaunawa da wakilan Salah domin rattaba sabon kwantaragi. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
To a gaida Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takaice.
James da sauran kasashen Turai da dama sun fada a yau Litinin cewa sun dakatar da yanke shawara kan neman mafakan 'yan ƙasar Siriya saboda rashin tabbas a ƙasarsu bayan hamfar da gwamnatin Bashar al-Assad. Ofishin hukumar kula da bakin haure da 'yan gudun hijira na Jamus ya faɗa a ranar Litinin cewa sama da mutum 40,000 ne yanzu haka ke zaman jira. Ya ce zai sake duba yanayi da kuma yanke hukunci idan abubuwa sun koma daidai a Siriya. Shugaban mulkin kama karya na Belarus Alexandra Lukashenko ya yi afuwa ga fursunonin siyasa 29 a yau Litinin, a daidai lokacin da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka bayyana cewa ana samun ƙara tauye haƙƙin bil'adama. Jami'an Belarus ba su bayyana sunayen waɗanda aka saki ba, amma sun ce rukunin ya haɗa da mata 11 da maza 18. Fiye da rabin waɗanda aka yi wa afuwar na da nakasa da kuma cututtuka masu tsanani. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirri a yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, biyo bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hamɓar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rasha, wacce ta baiwa Assad taimakon soja a yakin basasar Siriya na kusan shekaru 14, ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu, ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a tuddan Golan. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe 4 daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Labanin. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukkan sojojin sun fito ne daga bataliya guda, sai dai bata fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu. Wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Labanin suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagai ta wuta.
To madalla a gaishe ka masu sauraro, da haka muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Talata, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce na kawo muku shirye-shiryenmu na yau, sai kuma Julie Lathers Gershon wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Carl, ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.